من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا رب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبارك مدونة يا مجي يو شرون دا أكو غواتا رمضان هجران النبي صلى الله عليه وسلم تنا دو دار دالي خدو دا أربعين وان دي زو دي دي دا شا توكس كو شرون Ishirin da takwas, ishirin da takwas ga watan biyar 2019 Gregorian calendar. Wanda muka saba za mu ci gaba da karatun na Alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba. Yau a cikin ikon Allah za mu tashi aya ta 71 a cikin wannan sura mai albarka, ita ce suratul an'am, suran da take magana wato gina akan al'adu na Larabawa, musamman na addinin su na bautan gunki da kuma yanayin da'awan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, da yanda Allah madaukakin sarki yake hana wato kenan annabinsa da sauran mu'minai yin biyayya ko kuma da'a akan irin wannan nau'i na ibada da suka samu kansu a cikin suka samu kawo kansu a cikin sa. Allah madaukakin sarki na cewa bismillahir rahmanir rahim, kun ka gaya musu ya Muhammad ana da uwa min dunillahi, yanzu zamu bauta wani koma bayan Allah madaukakin sarki irin abinda ma la yanfa'una wa la yadurruna, ba zai amfanar da mu ba, ba zai cutar da mu ba, haka ya kamata wato kenan mu kasance kaman kai ka ce wannan hadafi ne akan ayar baya can da muka karanta, inda Allah madaukakin sai yake ce masa, ka ce masa inni nuhitu, hakika ni an hane ni in bautawa wannan abin da kuke bautawa din, an hane ni na bautawa abin da kuke bautawa, su ne wato kenan gumaka. To bayan ya gaya musu wannan sai yake ce, a sai aka ce ya sake gaya musu kuma, yanzu ya dace a gare mu mu bautawa wani abu ba Allah ba, kuma ma wannan abin da za mu bauta masa ba Allah ba, ya zama irin abin da la yanfa'una wa la yadurruna, ba zai iya amfanar da mu, ba zai iya cutar da mu ba. Idan kana da damuwa gunki ba zai iya taimaka maka akan wani abu ba, idan kana da bukata gunki ba zai iya taimaka maka akan wannan abu ba. To irin wanda ya kamata a ce mun zo mu bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki, wa nuraddu ala aqabina, sannan mu zama mun juya a bayan bayanmu, mun juya a bayan bayanmu bayan sallallahu alaihi, bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya shiryar da mu, haka ya kamata a ce mu, haka ya kamata a ce mu. In an ce mutum ya juya a bayan bayansa, wato kenan kaman Larabawa sun ce raja'a kahqara ko raja'a ila alwara ko raja'a ala aqabihi, duk ma'anar su shine ya koma baya. Abinda yasa aka fadi haka, asalin dan adam jahilci ne tattare da shi, jahilci ne tattare da shi a lokacin da aka haife shi ba shi da komai, a lokacin zai takassubi, zai nemi, zai fara ji, sannan zai zo zai gani, sannan zai samu shu'uri a jikinsa, sannan zai fahimci wannan, ya fahimci wancan, ya fahimci wancan, har ya zama ya sa samun ilimi mai yawa a rayuwarsa, har ya gano cewa ai akwai abin da ya kamata a bauta masa, kuma Allah madaukaki sarki ya kamata a bauta masa. Duk wannan ilimin ya zo masa, sannan sai kuma ya koma bautar gunki maimakon ya bauta wa Allah madaukakin sarki, shine sai aka ce ai radda ala aqabihi, ya koma zuwa ga wato kenan a diddigin sa a bayan sa, ma'ana ya koma ya fita daga ilimin da ya samu yanzu a duniya, ya koma jahilci. Jahilci shine wato kenan abin da baka san komai akan sa ba. To shine sai Allah madaukaki zai ce gaya musu, yanzu bayan ilimi ya bayyana mana cewa Allah shi ya halci sammai da kasai, shi ya kowa, shi ya komai, shine kuma ke sarrafa al'amura, duka da wannan ilimin ya bayyana mana, sai mu aje wannan ilimin, sai mu koma jahilci kamar yau aka haife mu kenan, ba mu san komai ba, kenan kaga mun koma bayan mu. Kuma idan muka koma bayan mu nan fa, hukuncin mu ba zai zama face kallal zistahawatu shayadin fil ardi hayran, kaman wanda wato kenan shaidanu wato kenan suka faito shi a ban kasa yana cikin wato asalin dimuwa. Istahawa wani lokaci zaka ce kallal zistahawatu, wani kira'a zai ce kallal zistahawahu. Istahawa dayan biyu ne, ko dai ya zama an ciro shi daga hawa, shine son zuciya, wanda shaidanu suka sanya masa son zuciyarsa, son zuciyarsu ya shiga cikin zuciyarsa, ya zama shi ma shine son zuciyarsa, alhali yana cikin halin kidima, don haka ba zai iya ganewa gabar ko yamma ba. Haka ya kamata mu koma, ko kuma istahawa yana daga ma'anan silmiyowa, kamar yadda kake cewa wa man yushrik billahi faka annama kharra minas sama'i fatakattahu tayru aw tahawi, kaga tahawi ai ta salmiyo da shi kenan, yana daga can sama an salmiyo da shi kenan. Yanzu idan mutum ya subuto daga sama, dole ya shiga cikin abin da ake kiransa al-hayran, damuwa da rudewa, saboda ya shiga condition din da bai san menene aƙibarsa ba. Duk mutumin da ya shiga condition din, misali yanzu a cikin jirgin sama yana gudu, sai a ce to shikenan fa, babu, jirgi ya lalace, kowa ya tsalle ya fita, aka yi kokari aka rike jirgin a sama, aka rike speed din sai zama baya gudu, ta yanda in zaka tsalle ko ba zaka samu matsala ba, don yana cikin gudun nan kace zaka fita, matsala ne sai kai tsalle ko ka zullubo, ina zaka fada, kogi ne, jeji ne, gaban zaki ne, gaban damisa ne, cikin rijiya ne, kan gini zaka fado, Allahu a'lam, kana ta haka dai, kana ta haka, kaga istahawatu ko al-arrih tahawi bihi arrih fi makanin sahiqin, yanzu can sama, saboda wannan damuwar dole ya shiga cikin dimuwa. To idan shaidanu suka rudar da mutum, hukuncin sa kaman mutumin da ya fito a can ne, saboda ba zai san menene aqibarsa ba, bai san me karshen rayuwarsa ba, bai san a cikin wane yanayi yake ba, me zai faru da shi ba zai sani ba. To idan mutum Allah ya bashi ilimi, sai ya koma bautan gumaka, dala bai koma cikin wancan rudin ba, bai koma cikin wancan rudin ba, ina da samu lata da uzura nan lahira, bai sani ba. Yana iya yiwa bayan ya mutu wani ya zo bubbuge su, in duwatsu ne, ko ya kone su idan ice ne, ya ina zai same su ranar tashin alkiyama, kaga bashi da aqiba kenan, bai da karshen rayuwa. To irin wannan rayuwar ne wato kenan kuke so mu koma mu zama a cikin wato kenan dimuwa, shine hayran din, haka ya kamata mu zama, kaga bai kamata ya zama mu zama haka ba. Shi wannan mutumi da ake magana akan sa ba, lahu ashabun yad'unahu ila al-huda, yana da mutane wanda suke kiransa zuwa ga shiriya, suna kiransa, suna masa wa'azi, suna susar da shi kullun, suna ce masa ai itina ka zo wurin mu, ka karbi shari'a, ka karbi wa'azi, ka kori menene, ka karbi menene da sauransu. Amma kuma yana cikin wancan dimuwar, haka kuke so mu zama kaman sa? Bai kamata ya zama hakan nan. Malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka akan Abinan Abdurrahman bin Abi Bakr bin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu anhuma, dan sayyidina Abu Bakr Abdurrahman saurayi ne matashi mai ra'ayi, don haka lokacin da babansa ya musulunta shi ba ruwansa da musulunci, mahaifiyarsa ta musulunta shi ba ruwansa da musulunci. Saboda haka su ne ashab din da ake nufi a nan, iyayensa ne, suna ce masa ka zo ga shari'a, ka zo ga yad'una ilal huda atina, suna kira sa zuwa ga shari'a. Abdurrahman ka zo ka bi gaskiya, uwar ta kira, uban ya kira, sauran ƴan uwansa su kira, ya kannansa nana Aisha ta kira, Asma'u binti Abi Bakar maman Abdullahi bin Zubair min Awwam su kira. Duk waɗannan kaga su ne aka tara su aka matsayin ashab, duk sun yi gangin. Tunda shi sayyidina Abubakar ya musulunta, babansa Abu Quhafa ya musulunta, matarsa ta musulunta, uwar shi Abdurrahman din, ga ƴaƴansa su Aisha, su Asma'u, duk sun musulunta. Kowa jin haushin sa yake, me yasa bai musulunta ba? Kuma kowa laddafa masa yake, shi kuma cewa ki a'a su fito a musulunci, su fito a cikin musulunci. To hakan nan Abdurrahman ya rayu a cikin wannan, har Annabi sallallahu alaihi wasallam gama rayuwarsa ta Makka shekara 13, Abdurrahman bai musulunta ba. Har aka je yakin Badar, Abdurrahman ya shigo cikin rundunan kafirai zai yaki musulmi. Aka yi yakin ya zama Allah ya ci masa sa'a ba cikin wanda aka kashe, ya koma ya ci gaba da kafircinsa. To sai daga ƙarshe can ƙarshe tukunna, sai Allah madaukakin sarki sai ya sa masa imani, sai ya dawo ya musulunta. Mun ta yake cewa baba wallahi lokacin da yake bazan nan sau uku kana zuwa mun daidai, fille kane kawai da ban yi ba, sai na ga cewa Allah yake aika, Allah da kai ka zo ga wani da ka yi, yau tarihin ya zama wani abu daban, ba wannan ba ai ba, da ya zo daidai wa sayyidina Abubakar da fille shi zai yi. To Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi. Kullum ka gaya musu ya Muhammad, innal huda hudallahi, inna hudallahi kai huwal huda, ko lalle shiriyar Allah madaukakin sarki wato kenan ita shi shiriya. Lalle kaga sai da ya kawo inna saboda taukidi, lalle shiriyar Allah madaukakin sarki huwal huda ita ce asalin shiriya. Dan an ce shiriyar Allah madaukakin sarki wato ya kunshi wato duk abin da ya shafi awamir, ya kuma kunshi duk abin da ya kunshi nawahi, duk abin da Allah ya hana da abin da Allah ya umurni, musamman ya kunshi shi kansa musulunci tunda shine ra'asul amri. Sannan bayan musulunci kuma ya kunshi abin al-ibadatul jismiyya, duk ibada wadda yake da gangan jiki ake yin ta, wa ala ra'asiha as-salat, kuma sallah ita ce ta farko a cikin duk ibadan da ake yi a gangan jiki. Sannan kuma shine wato kenan ma'amurat kenan wal manhiyat, a sannan bangaren manhiyat kuma ya kunshi wato kenan takawa, saboda ita ce abubuwan da ake hana sallah, azumi da sauran ibadu, duka wannan na gangan jiki ne yin su ake. Amma hani shi kuma abu ne wanda yake ya kunshi aqida, don haka yake na bangaren takwa. Da za a ce kar mutum ya sha giya, tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa shine zai hana shi shan giya. In an ce mutum kar ya zina, tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa ita ce za ta hana shi. In an ce kare sa ci kayan wani ko kare zalunci, tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa shine abin da wato zai sa masa karfin guyar kare wannan abu. Zaka kenan ya kunshi hudallahi, ya kunshi na farko al-islam, sannan a babban reshe in ka sako rassa guda biyu shine wato kenan al-awamir da ya shafi al-ibadatul jismiyya, sannan kuma fi'in an-nawahi wanda ya shafi wato kenan at-taqwa, tsoron Allah. Ya kunshi Allah a tsaya abotawa Allah, sannan a ji tsoron sa wato kenan a cikin dukkan lamura. To duk abin da za su kai mutum akan wannan shine ake kiran sa huda, saboda ai akan sa Allah ya shiryar da mutane. Allah ya dora mutane su yi kaza, su yi kaza, kar su yi kaza, kar su yi kaza, wannan shine shiryar da Allah madaukakin sarki ya dora. Sauran mutane wanda ba su bin addinin Allah su ma ai akwai irin nasu da suka dora rayuwar su akai, mai yiwa wajen Islam din sai ka cire ka sa kufur, ko ka sa nasaraniya, ko kuma yahudiya, ko budaizm, ko kuma ko ma menene. Sannan wajen al-ibada al-jismiyya zaka samu su ma akwai irin nasu da suke irin bautar su, haka kuma abin da suke ganin ba kyau suna irin abubuwan da suka sa wato kenan a cikin nasu. To duk in ka tsara rayuwa a duniya baki dayanta, ina ne inda aka tsara wa mutum rayuwar da zai samu ainihin sa'ada a nan duniya da kuma sa'ada abadiya to sai a irin tsarin Allah madaukakin sarki. Da haka shi yasa yake cewa inna hudallahi huwal huda, tabbas shiriyar Allah madaukakin sarki ita ce shiriya. Dan haka mu dai umirna, wallahi an umurce mu linuslima musallama, kawai musallama mu mika wuya li rabbil alamin, ga ubangijin talikai mu mika wuya ga ubangijin talikai. Yan ce rabbu shine wato kenan wanda ya dauki daunin renan mutum da tarbiyantar da shi daga matsayi karami yana tafiya da tafiya har ya kai shi wato kenan babba. Ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya dauki daunin renan mutum muna kanana har muka zo wannan yanayin da muka samu kawo kan mu a ciki, muka samu kan mu kan shari'a, ga musulunci ya bayyana a gare mu, ba mu zo a lokacin fataratul wahayi ba, ga alqur'ani ya bayyana mana, to kai an umurce mu da musallama akan wannan. Wannan shine abin da kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma al'umman sa, hakika Annabi sallallahu alaihi wasallama sara kuma wato kenan mu. To mu ji malam.
Wa naqimus salata wattaqu wa huwa allazi ilayhi tuhsharun.
Allah madaukakin sarki ce wa an aqimus salata, wato kuma ku tsaye da sallah. Ai ma'anansa da ka jona ta da wancan ayan shine umirna linuslima li rabbil alamin wa umirna bi iqamati salati, an umurce mu da musallama ga Allah madaukakin sarki ubangiji talikai, sannan an umurce mu da tsaye da sallah. Tsaye da sallah mun sha bayani cewa tsaye da sallah daban, yin sallah daban. Idan mujarrajin sallah ne aka ce fa wailul lil musallina, amma kuma in tsaye da sallah ne duk wanda suke tsaye da sallah aka ce lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Saboda haka abin da Allah madaukakin sarki yake umurtar mu da shi shine mu tsaye da sallah, ba mu sallah ba. Tsaye da sallah kuma ya kunshi abubuwa masu yawan gaske, ya kunshi sanin hukuncenta, sanin kaifiyarta, sanin lokutanta, yin ta tsakani da Allah, yinta da hai'a ma'aluma wadda aka sani, da sauransu abubuwa da yawa suka taru suka kunsa. To saboda haka an umurce mu da mu tsaye da sallah a cikin irin wannan yanayin. Wattaquhu, an umurce mu kuma da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki. Ku tsaye da sallah, ku ji tsoron Allah, shine ku bi takawa, ku bi Allah madaukakin sarki da takawa. Takawa kuma kullum malamai abin da suke ce mana shine wato kenan daga kalmar wukaya take nufi. Wukaya kuma yana nufin wato hijabi, shamaki. Shamaki yan dan kwali da mata suke sana kiransa alwukaya, wani lokacin hijab din da suke daura kansu ana kansu kiransa alwukaya, saboda yana shamakancewa tsakanin gashin kansu da idan mutane. To amma takawa da ake magana akan ta shine duk abin da zai sa shamaki tsakaninka da wutar Allah, ya zama wuta tana can kai kana can, ba halla ba karebin da mu, ko kuma abinda zai sa shamaki tsakaninka da fushin Allah, idan fushin Allah yana can kai kuma kana nan inda ba fushin Allah ba daukakin sarki. To wannan shine takwa, shi kuma ba a samun safa ce wato ta kokarin ibada da ikhlasi. Ibada nan ta zama a ilmace ake yin ta, ibada nan ta zama babu wato kenan san zuciya a cikin ta, ibada nan ta zama ko babu riya ko kwaya daya a cikin ta, babu kuma neman daukaka, a kana bautawa Allah madaukakin sarki a matsayin sa na ubangiji. To wannan shine zai kai mutum zuwa ga samun takwa. Wa huwa allazi ilayhi tusharuna, kuma shi Allah madaukakin sarki wajibi ne ku san cewa shine wanda za ku tashi gare shi. Al-hashru shine wato ranar da za a tara mutane gaba daya, za a tara mutane gaba daya, shine za a akwai lokaci da babu duniyan nan, sai Allah madaukakin sarki sai yayi ta ta zanna shekara miliyoyi babu dan adam a ciki, sai Allah ya kawo shi, sannan sai yake masa lokaci iyaka rayuwar da zai yi a wannan abin nan din duniyar. Akwai lokacin kuma da za a tuwa a terminate rayuwar gaba daya, shine za a zo a hura kafo, nan hura kafo sai a mutu gaba daya. Kuma akwai lokacin da za a tashi mutane, to ranar da za a tashi mutanen shine wannan ake kiransa al-hashru, ana kiransa yawmul hashr ko kuma yawmun nashr, saboda a cikin ne za a watsa wa littattafan mutane, kowa a bashi littafin sa. Fa man utiya kitabu fa bi yaminihi, shikenan, wa man utiya bi shimalihi, shikenan shi ma, da kuma wanda zai zama baina yadaihi, la sharqiyya la gharbiyya, to kowa za a tara mutane a wannan ranar. Yanzu abin da yasa Allah madaukakin sarki ce ilayhi tusharun, zuwa gare shi za a tashe ku saboda kai nazari ne in an tsaya akwai abubuwan da za su faru a wannan gurin kuma based on abin da ka aikata a nan gidan duniya shine zai nuna kyakkyawar tsayuwarka a wannan lokacin ko kuma munin tsayuwarka a wannan lokacin tunda Abdullahi dan Abbas yake cewa ya ruku nasu yawmul kiyamati arkan mutane za su gumi ranar tashi alkiyama har iraka gurmin da inda za a sa jirgin kwale-kwale zai iya tafiya a cikin gumin mutane ko kuma yace za a yi gumi har gumi zai nitsa a cikin kasa zira'i 70 sannan ya dago ya kama wani a gwiwa ya kama wani a cinya ya kama wani a kirji yace wa minhum man yalzimuhu man yaljimuhu al-arqu iljaman cikin mutane akwai wanda gumi sai ya kawo bakin linzami sai ya kawo bakin sa kenan saboda tsananin gumi to kaga irin wannan rana akwai bukatar mutum ya samu wani lokaci ya zauna ya nazari akan ta me ya kamata ya zama matsayinka a wannan lokacin in ka gama tunanin kai abu kaza kake so ka kasance a wannan lokacin sai kuma kai tunanin to ta yaya ake yi a samu wannan kuma yana bukata lokacin mu zanna mu nazari ba ka gani yan siyasa yanzu daidai lokacin da ake kokarin zaben da aka yi kwanan nan dinnan akwai wanda su sun tsallake wannan 2023 suke ta tunani duk fulan din da suke kokarin su ga wani shine ya zama gwamna a jiha kaza wani shine ya zama gwamna a jiha kaza wani shine ya zama yanzu an gama waye ka bata ya zama sakataren gwamnati waye ka bata ya zama sifika waye ka bata ya zama waye duka tunanin su shine wani key position za su samu su saka saboda ya zama against to the appeal against next election to in mutun a duniyar sa zai zanna yayi tunanin wannan ko kai me yasa ba za ka zanna kai tunanin wannan a lahira ka ba ai wancan da suke shirya yanzu suke paving way to kai ma kuma yanzu ya kamata a ce kai paving way ba sai ka mutu tukunna sannan ka zo kana cewa rabbirji uni la'alli a'mal salihan fi ma taraktu kana kuskura kana fada wanda za ta ce masa kallah inna kalimatu huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asuna to saboda haka shi yasa yayi magana hasharu anan gurin والذي ليت شرطه مجاء الرحمن
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الكبير
الله مدوكي زيكي وهو الذي خلق السماوات والأرض bil haqqi shine wanda ya halicci sammai ya halicci kasa da gaskiya kenan halittar sama da kasa mallaka ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ambace su saboda su ne manyan jikunan da suke kusa da dan adam yayin haka ga sama yana kallanta yayin haka ga kasa yana kallanta babu wani abu kuma da zai gani wanda yafi wa'annan to tunda shi a idan su wa'annan su suka fi girma sai Allah ya takaita a kansu Allah shi halicci sama da kake gani ya halicci kasa da kake gani in ba haka ba ai duk waɗansu abubuwan da suka fi sama da kasan ma Allah madaukakin sarki ya halicce su ina kursiyu ina al'arshi ko ina sauran planets din da suke cikin abin nan da sauran abubuwan da suke mugayyabat ina wuta ina aljanna duk ba kawo su ba amma sai aka takaita masa tunaninsa a iyaka abin da yake gani na zahiri Allah shi ya halicci sammai sana sai ya halicci wato kenan ita wannan kasa duk da cewa ya ce kasa can ya ce sammai abin da ake nufi shine wato kenan sammai da kasai an gamsu an wadatu da fadin kasa ne saboda idan an ce sammai aka ce kasa dan adam zai iya fuskanta ita ma kasai din ko tunda yace wa minal ardi Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin ko wa minal ardi misluhunna Allah shi ya halicci samai guda bakwai sannan a ƙasa ma sai halicci misalin su wancan guda bakwai din kaga kenan kasan ma guda bakwai ne kasan nan guda bakwai ina suke Allahu ta'ala a'ala sannan nan guda bakwai ina suke Allahu ta'ala falala duk abin da ilimin dan adam zai iya ganewa a nan duniyar nan tun daga nan har taurari har planets din da muke da su da sauran su da wata ko kuma ce watannin da suke cikin abinan duk a iyaka sama ta daya ake iyaka sama ta daya so beyond wannan kuma Allah madaukakin sarki shi ya riga ya san to duk wannan halitta din ta Allah madaukakin sarki amma an takaita a sama da kasa saboda shine dan adam yake wato kidan kallo wai mai yaqulu kun fa yakunu sannan Allah madaukakin sarki kuma shine ya halice ranar da za a ce kun fe kunu kun fe kunu. A yanzu an yi magana sama da kasai, da can an dan taba mu akan hasharu kadan ba ai dogon bayani ba. Yanzu an yi magana sama da kasa, sannan an ce kuma ranar da Allah madaukakin sarki zai ce kun fe kunu, wacce ce ranar da zai ce kun fe kunu? La Allah tana iya ranar lahira ne, ko kuma farkon halittar duniya, ko kuma farkon duk sauran halittu da Allah madaukakin sarki ya halice su kafin wato kenan ai aljanna, ai wuta, ai duniya, ai sama, ai kasai, ai komai da komai. Lokacin da Allah madaukakin sarki ce abubuwan su zamo, to wani ranar ma Allah madaukakin sarki shi ya halice ta, kuma shine wato kenan mamallakinta. Kuma fadin Allah da yace kun faykunu, yawancin da tunaninmu yake fita shine yake tafiya shine lokacin da Allah ya ce abin ya zamo sai abin ya zamo, haka muke fahimtar sa. In Allah ya ce abu za abu kaza zamo, shikenan sai abin ya zama, haka ne? To idan Allah ya ce abu kaza zamo, shi abin da yake Allah yake addressing sa ita, it means dama yana nan, haka ne ko ba haka ba? In ba haka ba, in babu abu, dan me za a ce za a yi masa kidabi da shi abinda babu shi kwata kwata ka yi magana da shi? Allah madaukakin sarki ce wada inna ma amruna li shay'in ko idza arna sha an naqula lahu kudin da mire na koma zuwa ga abun, haka ne? To sai mu ce wa abun ka zamo, ai to da za a ce masa ka zaman dama ya riga ya zamo ko? So saboda haka wada an ba mu ne a gurgurdan yadda za mu fahimta, amma abubuwan dama Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara su kuma sun faru a haka. Amma kasa ce ku to ai dama Allah ne, saboda ga bayyanci cewa Allah ne yake yin abin. Amma in ba haka ba, kafin a ce kun din ma dama kadikana, saboda mustahili ne ai kidabi da abin da babu shi ko? In ya riga ya dama yana na a ce masa to zamo, kaga wani mustahili ne. Idan ko babu shi to ba lahu bane ko? Abin da dama kwata kwata ko babu shi, to sai a ce masa to ba shi din bane tunda babu shi. Mun gane wannan? To ala ayi halin dai yana nuni mana cewa Allah shi ya ga dama ya komai da komai kawai, sauran yaya al'amarin yake kuma wannan ilimin sa shi ya sanya da kayan sa. Qauluhul haq, maganan Allah madaukakin sarki ita ce tabbacacciya. In an ce al-haqqu shine gaskiya kenan ko al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarina, duk abin da yazo daga gurin Allah madaukakin sarki shi wannan gaskiya ne. Don haka daga cikin imaninmu shine za mu yi imani da dillata tafan da Allah madaukakin sarki ya sauka, tunda dillata tafan sa maganganun sa ne, sifa ce daga cikin sifofin sa. Allah madaukakin sarki baya fadan abinda ba haka ba, saboda duk abinda kaga ya faru dama yana da ilimi akan sa, ya san su, don haka ba zai fada abinda ba haka yake ba. Maganar Allah madaukakin sarki ita ce gaskiya, kuma wannan yana tabbatar mana gaskiyan Al-Qur'ani, tunda Al-Qur'ani littafi ne na Allah madaukakin sarki. Duk abinda muka gani a cikin Al-Qur'ani tabbas haka yake, sai dai la Allah, in Allah bai sa mun fahimci hikimar da take karkashin sa ba. Yawa, amma yadda yake na haka yake, ba gyara babu abin nan. Walahul mulku, kuma mulki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki, yawma yunfaku fi suri, ranan da za a yi busa a cikin kaho, ranan da za a yi busa a cikin kaho, kaho da za a busa a cikin sa. As-sur din nan wasu malamai suka ce abinda ake nufi as-suwar ne, suwar kuma shine wato kenan surorin mutane. Allah garka lakani insana summa sawwarnahu, ko to Allah madaukakin sarki ya sarwar dan adam, don haka ran da za a yi busa a cikin jikunan mutane ne za a yi busar, ya zama fi suwar kenan. To amma wannan tafsirin bai yi sosai ba, ainihin abinda ake nufi kafan dai da ake magana shine babban kafo da Allah madaukakin sarki ya halitta na haske, shine Allah zai hura shi, zai sa mala'ika ya hura shi, akwai mala'ika da aka aje musamman dan hura shi, in ya hura shi to shikenan, sai abinda ake bukata ya faru bayan hurawan ya faru. Saboda akwai hurawa da za a yi guda uku kamar da muka riga muka sani, akwai hurawa ɗaya da za a yi wanda mutane suna nan gidan duniya, ya nasu ta gurabukum inna zalzalatis sa'ati shay'un azim yawma yarawnaha yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadhallu kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa shikara. amma hun bisu karawa lakin azabul lahi me ya faru wannan hura ka huzai idan aka hura ka ko duka abin da yake cikin duniya sai ya shiga halin kakanika yi amma kowa yana cikin hankalinsa sai dai cikin imo da magagi kuma za a sake yin wani busar ta yanda malamai suka tabbatar da cewa wancan fasaran da ake cewa surar din nan sura ne ba shi ba ne ce wa nufika fihi ukhra inda sura ne sai ce nufika fiha ukhra kaga dabir sai da shi zuwa ga dabir tazkir ba ta'anis ba wa nufika fihi ukhra ko to kafin wannan nufika fihi ukhra za a yi wata busan da sai ka man fi samawati wa fil ardi duk halittun da suke cikin samai da halittun da suke cikin kasai duka za su halaka in an fura kowa zai mutu wannan kuma duk duniya ta kare kenan babu wani mai rai da zai sake kuma rayuwa to idan an yi nufuka fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuruna shine da tashin alkiyama da za a sake yi wato kenan saboda yauma yunfaku fi suri anan la Allah tana nufi ita wannan hura busa ta karshen ranan tashin alkiyama da za a hura kafo wanda yake za ka ga kowa kuma qiyamun yanzurun kowa zai tashi ya fito sarara maza da mata a zo a tara mutane da sauran halittu a gaban Allah madaukakin sarki dan ayi wato kenan hisabi me hikima ambatan wannan rana shine kamar yadda muka faɗa a baya akwai ranan da za ake kira ranan da za a hura kafo duk a tara mutane in an tara mutane za a yi hukunci hukunci kuma aikin da kai a nan gidan duniya shine zai tabbatar da matsayin yanda zaka fahimci zaka fuskanci hukunci ko dai ya zama mai kyau ko kuma ya zama wato kenan mamuna don haka akwai bukatar dan adam ya zanna ya nazari akwai rana za ta zo ranar tashin alkiyama za a hura kafo kowa ya tashi yaya nake so in zama ai an gaya mana halaye mutane ko akwai wanda za su shiga inuwa sabatin yuzalluhum Allahu yawma la zilla illa zillahu akwai wanda za su shiga cikin wuta akwai wanda zai zo yana cewa rabbi arhamni walau ila nari Allah ka ji kaina in bar wannan gurin ko wuta a kaini ko wuta a saboda bai san menene wutar ba wannan damuwar da yake ciki yake cikin ta zai ce rabbi arhamni walau ila nar rabbi arhamni walau ila shi dai a bar filin tashin alkiyama nan duk yanda za a yi shi yasa Allah yake cewa wa yad'ul insanu bi sharri du'a'uhu bil khair dan adam yanda yake kuma ta addu'a ta alkhairi haka yake addu'an sharri ma amma bai sani ba da Allah yana ansa wa mutane kaga da matsala kenan to sadaka irin wannan ranar da arne zai zo ya ce rabbi arhamni walau ila nar wannan tana dai kai mata to saboda haka shine hikimar ambaton wannan alimul ghaibi Allah madaukakin sarki shine masanin ghaibi wa shahadati da abin da ya buya abin da yasa aka jingina sanin Allah madaukakin aka ce alimu saboda inda za a tara mutanen gaba daya idan Allah madaukakin sarki ya san mutane kawai ta hanyar lissafi ne wani zai iya bacewa bai san ya zo ba kaga dai ko ba ka ba ya san dai a Najeriya yayi mutum miliyan 100,000 to shi kira ka tara mutane ga san no misali a ce an tara kamar miliyan 99,000 lallaba zai iya ganewa ba da sanin da ya musu sani ne na jumla to amma Allah madaukakin sarki ya san kowa sai da saboda haka kika in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahman abdan laqad asahum addahum addan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowa shi dai zai zo gaban Allah dan haka Allah ya san kowa bitarsil dai kenan na biyu abubuwan da mutane suke aikatawa lallahi madaukakin sarki zai kama wani laifin wani saboda rashin ganewa yanda al'amarin yake sau nawa ne alkali zai yi hukunci ya dauki gaskiya ya bai marar gaskiya saboda gaskiyar bata bayyana masa ba sau nawa ne kai da kanka za ka yi hukunci ko a tsakanin ƴaƴanka ko a menene kamaki mai gaskiyar sai ta gaba ta bayyana maka cewa ai shi ne mai gaskiyar duk yana faru saboda lafsu amma shi Allah madaukakin sarki dalili sa ka ce alimul ghaibi wa shahada shi ne cewa duk rikice-rikicen da ke tsakanin mutane ya riga ya san komai don haka shi ya sa ma aka ce hisabin da za a yi ranar tashin alkiyama ma awa ɗaya ne kawai tun daga mutanen farko har yanzu kuma awa ɗaya ma wannan dan mulki ne in ba haka ba kawai control A ne sai highlighting all gaba ɗaya shi ke da za a yi highlighting all gaba ɗaya sai ka ce enter an gama a sakan ɗaya to amma yace za a yi sha'awa guda saboda kawai mulki ne irin nasa. Don haka ya san komai da komai abin da ke cikin zuciyar mutane, duk abin da ya kulle a cikin zuciyar Allah madaukakin sarki ya san shi, ya alimu khayinatul ayuni wa ma tukfi sudur wa huwal hakim. Don haka shi gwani ne, gwani ne a wajen tsara. A lokacin da ya planin zai yi duniya, babu wanda yake wurin da zai bayi shawara. Shi ya tsara kayansa, kuma shi ya bada full control akan kayansa. Duk wannan barinmu da muke abin da muka ga dama nan, duk ya tsara ne kawai ya ga hankulan mu, saboda wanda yana son abauta masa dau'an lakarhan, ya ga wane ne zai yi bautar dau'an din, waye zai bautar karhan, waye kuma ba zai mai ba, ya ga kowa da kowa ya bashi zabi. To shi yasa Allah madaukakin sarki kuma al-khabir, wanda yake kwararre ne, yana da khibra, yana da kwarewa sosai. Shi yasa malamai suke cewa mai bada labari ne, don zai gaya maka komi da bashi da kwarewa da ba zai iya gaya maka komi ba. In bai kware akan abu kaza da kaza, ba zai iya ce maka a ba haka bane, ko kuma bai san wannan abin ba. Amma dalilin sa malamai suke fatara Allah al-khabir, suka ce mai bada labari ne, ba daga kabar wani asalin su, daga kibra ne. Amma duk da haka fasaran ta yi, saboda in dai zai iya gaya maka cikin komai, kenan kwararre ne akan lamarin. To mu ji Allah rahma.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين.
الله مدوكي زكيتي وإذ كتنا يا محمد قال إبراهيم لوكتن دا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي لأبيه آذر yace ma babansa Azara atattakizu asnaman aliha, yanzu gumaka su ya kamata ka dauka su zama maka alloli, haka babu ya kamata ya zama. Ina raka wa kamaka da kai da mutanen kafani, ina ganin gaskiyar lamari fi dalalin mubin, kuna cin wato kenan bata wanda yake mabayani matsalar ku, ta riga ta bayyana wato kenan a fili, ya kamata ku yi nazari a kanta a sake gyara. Nan yanzu mun gama da wancan kisan kenan, an kawo mana sabuwar kissa, saboda duk dai tana damfare da tauhidi, duk saboda wannan suran gaba ɗayan ta akan tauhidi take magana, da kuma yanayin matsalar da ta shafi bautan wani ba Allah ba, bautan gumaka. Kuma intikali da Alkur'ani yake daga wani abin da kissa ko wani yanayi zuwa ga wani yanayi, yakan dan refreshing din abubuwa. Kuma amma still fa ba a kauce a manhajin tauhidi ba. Kaga Allah madaukaki zai ce ka dena lokacin da Ibrahim yake ce ma babansa Azar bai kamata ku dauki gunki ya zama shine abin bauta da kai da mutanen ka ba. Anan wasu malamai suna cewa Azara ba baban annabi Ibrahim bane, ta haka wanda ya girma a hannunsa ne, saboda me suka ce dalilai da dama. Daya daga cikin dalilan sun bashi ta bangaren luga, suka ce da an ce wa yaskala ibrahim li walidihi, to walid shine wanda yake asalin mahaifa, amma abu zai iya zama uba na zahiri, zai iya zama uba wanda yake ya kai matsayin a ce ya haife ka. Kaga yanzu misali ba kwanan ka zaka ce babawa ne ko yawa, to saboda ka sai suka kafa dalili da wannan cewa ba babansa bane. Kuma akwai kisosi wanda suka zo su, wasu daga cikin Isra'iliya da wasu kuma wasu malamai sun dan tantance su, kamar Imam Al-Qurtubi ya tantance wasu da sauransu, yana ga kaman abin nan. Amma dai duk da haka ba a samu, da yake babu tabbataccen hadisi ko aya, ba a samu tsayawa akan abuwa. Wasu suka ce azar din abin da yake nufi kalma ce ta Farisiya, abin da take nufi shine dattijo. Don haka in kace izqala ibrahimu li abihi azara atattakizu alihata asnaman, shine wato kenan lokacin da Ibrahim yace ma babansa dattijo ya zaka rike gumaka su zama abin bauta. Kaga kalma ce ta dan mutuntawa, idan mu dauke ta a Farisiya, ko suka ce a kalma ce ajami, don haka abin da take nufi shine al-muqti, mai kuskure. Don haka kenan yace ma babansa azar, ma'ana mai kuskure, mi yasa zaka dauki gunki ya zama abin bautarka? Sai suke cewa kuma innaha aswa kalimatin qalaha ibrahim li abihi, tunda babansa yake annabi Ibrahim yake, wannan ita ce mafi munin kalman da ya taba fadawa babansa, ace masa mai kuskure. Wasu kuma suka ce a azar din mai bautan gunki ne, mai kula da gumaka. Wasu suka ce a azar din gunki ne, wallahu ta'ala a'lamu. Amma duka wannan siyaki na alqur'ani ya nuna cewa Azar shine baban annabi Ibrahim, wannan shine zahirin qur'ani. Wa iz qala ibrahimu li abihi azara, ba a daukewa fassarar qur'ani daga zahirinta a kai ta wani guri sai da karina. Idan akwai karina tabbataccen shikenan. Yau in babu karina, nan ko babu karina, saboda haka abin da yafi dacewa shine mu dauki Azara a matsayin baban annabi Ibrahim, saboda haka nasi ya nuna lokacin da Ibrahim ya ce ma babansa Azar kar ya dauki gunki, ma'ana kar ya bautawa wani ba Allah ba, ya dauki gunki ya zama shine alihatan ko ma bayan Allah, ya ce masa kar ya haka. Nan malamai suka ce mana kenan in haka ne ya halatta ƴaƴaye su yi wa iyayensu nasiha, kaga shi yanzu nan shi ne ɗa, baban nasa kuma shi ne uba. Duk da aka yi ce masa a yanzu gunki kuma baba ya zama abin nan, in haka fa gaskiya in ni a raka kuma kafi da lalimawiyo da kai da mutanenka, kuma gaskiyar lamari shi ne kuna cikin kuskure, kuskure wanda yake bayyananne. Saboda haka ya kamata ka gyara, kamar yadda ya halatta uba ya yi wa ɗansa, kamar yadda Luqman ko yake ma ɗansa, wa iz qala Luqman menene yawa, lokacin da Luqman yake wa ɗansa wa'azi yake ce ya kai ɗana aqimi salata wa amir bil ma'ruf ko wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka, yace wannan ta nuna cewa Luqman yayi wa'azi a ɗansa, yayi wa'azi a ɗansa wanda halatta miji yayi a mata, kamar yadda mata ya halatta ta yi a miji, uwa ya halatta ya yi wa kani, kani ya halatta ya abinan talaka ya yi wa mai kudi ko a sarki, sarki ya yi wa talaka ya yi wa masu kudi ko a talakawa. Yawa shi ne kuma wanda yake maida al'umma musulmi ta zama al'umma kammalalliya. Duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ga wani abin da ba daidai ba sai ya nusar da ɗan uwansa, sai ya nusar da ɗan uwansa, wannan haka yake bada. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran, kaga man din nan kalma ne lil istigraq, ta shafi kowa da kowa, duk wanda a cikin ku ya ga abin da ba daidai ba to ya canja shi, ko da wa'azi ko da karfin mulki ko kuma in ta gere ya rasa yadda zai yi zuciyarsa ta bashi akan wannan abu, yace Allahumma inna hadha munkaran fala tu'akidhni anhu. To saboda haka annabi Ibrahim ya yi wa babansa wato kenan wa'azi. To mu je Allah rahma.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
الله مرحبا كنت أجيك كذلك كما حكرنا يا محمد نري إبراهيم ملكوت السماوات مكانونا والنبي إبراهيم ملكوت السماء دانكاسا ملكوت كلمة جوان تكي وككنان دجا ملكي wallahu ta'ala a'lam, tana da maganganu da yawa a kanta, yana nufin Allah madaukakin sarki ya nuna masa mulkin sammai da mulkin ƙasai, ko kuma tana nufin duk abin da yake mawara a hadal kaukab al-ardi, duk abin da yake bayan wannan kaukab na duniyan nan da muke ciki, duk abin da ba a nan yake ba, yana sama ko yana ƙasa ko yana gabar ko yamma ko ta ina yake, Allahu ta'ala a'lam. To duk wannan abun ana kiran sa malakutus samawati wa malakutul ardi. Azalin kalmar malakut yana nufin abin nan kingdom, kingdom kamar mamlaka, kasa wadda yake abin nan. To amma kuma a nan an ce malakutus samawati, ai kaga ko ne Allah kadai ya san iyaka inda ya tsaya, malakutul ardi Allah kadai ya san iyaka inda ya tsaya. Ya ne ne a wani irin nunawa Allah maɗaukakin sarki ya masa, suka ce a Allah ya buɗe masa ilimi ya kalli sama har iyaka illa masha Allahu, an nuna masa ya kalli ƙasa nan ma har iyaka illa masha Allahu, Allahu ta'ala a'lam. Ko kuma Allah ya nuna masa dukkan halittun duniya, dukkan halittun duniya Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa su da duk yanayin da za su kasance a ciki. Saboda haka ya ga masu sabon Allah tun daga na farko har daga ƙarshe, shi ne a lokacin sa in ya ga wani yana sabon Allah sai ya ce Allah ya halakar da wannan abu, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa a ba haka ake ba, haka ake ba, in ka ga mutum yana sabon Allah sai dai wasu addu'an alkhairi, ya ce kai ya Ibrahim baka sara cikin sunana akwai as-saburu ba, inda ware ina hakuri ba dare kuwa maya abin ni kaina asabur ne inji Allah saboda haka in kaga wani yana sabo Allah ba mumuniyan addu'a zaka masa ba zaka masa watakinan addu'a ta alkhairi ne Allah madaukakin sarki ya nuna masa komai da komai wasu malamai suka ce a wasu kisosi wanda suke Allahu a'lam bi sihhatiha annabi Ibrahim lokacin da aka haife shi daidai lokacin ne wanda yake sarkin wannan lokacin an masa duba an ce masa wani yaro za a haife shi zai zama sanadiyan tafiyan mulkinsa don haka sai tara maza gaba daya kuma an bashi lokacin daidai lokacin da za a samu cikin yaron daga wata kaza zuwa wata kaza specific time saboda haka inda ake zamani expected date to sai ya sa aka tare masa du mazan gaba daya mata suka koma gefe ba da sai jagun mata sai lokacin ya wuce amma da yake babansa Azar mutumin sa ne yana sashi ayyuka wannan rana sai ya ce masa kai ina bukatan kaza kaza ce ah gashi ka tara mu anan kuma amma ina da kaza a gidana sai ce to kai maza yanzu ka je ka dawo ka dauko mu to da yaji abin da ya auku sai ya auku saboda ka sai ka samu cikin Ibrahim alayhi salatu za ka kai shi wata kai shi wani jeje ta sashi cikin wani rami aka rufe saman da dutse aka kofa inda za ta sha ana kai Allah madaukakin tana kai masa tana jira tana shayar da shi in ta jira ta shayar da shi sai ta samu yana tsotsan yatsunsa wannan zuma wannan ruwa wannan kuma madara ko nono zuma ruwa da haka ba su fito a gurin ba sai bayan shekara 3 da ya fito sai bace a cikin yara rabi wallahi ta'ala a'lam to ko ma menene ne Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Ibrahim a sauran al'umma ya nuna masa wasu abubuwan da bai nuna wa sauran al'umma ba a cikin samai da cikin kasai amma me yasa ya masa haka li yakuna minal muqinin saboda kalamun litalili ne li ajala an yakuna minal muqinin dan ya zama daga cikin mutanen da suke da yaqini akan kadaitakar Allah madaukakin sarki ya zama baya da shakka kenan kaga anan Allah madaukakin sarki yana preparing din sa saboda wani dawainiya da za a dora masa Allah madaukakin sarki yakan yi haka sai preparing din ka tun daga farko har ya zuwa lokacin da za a kai gacin da za a yi maka za ka rike wani abu mai muhimmanci a rayuwa saboda idan kana da matsala kamar da muka ce Imam al-Bukhari lokacin da mahaifiyarsa ta dora shi akan jirgin ruwa ya tafi karatu sai ya zama na kudin da aka bashi da ya tsince da kai kirga sai wani ya gani sai bayan an yi nisa sai ta jama'a an musata a cikin jirgin nan menene kudi na ne jaka mai kama kaza da kudi na kaza a ciki taki sai Allah ya bashi basira ya fahimci cewa kudin sa ne kuma sharri ake so a masa saboda haka a kai mu a cikin nan za a yi sata kaza kaza Imam Bukhari ya zare kudi shi haka ya dan sa a cikin ruwa tsunduma shi kudi ya tafi saboda haka aka zo daga shi aka yi ta rikici aka zo aka caje kowa da kowa sai daga shi aka caje yaro shi mutum ya tsammanin za a samu kudi a cikin yaro aka nemi kudi aka rasa ya haƙura da wannan kudin mutum ya shiga cikin kunyarsa to kaga da Allah ya sa mutumin nan duk da sharri yayi da an kama Imam al-Bukhari da wannan da duk abin da za mu samu na hadisi a gurinsa sai ci ai dama yaron ya taba yin sata dan haka sai a dake hadisan da ƙarya ne amma tunda Allah madaukakin sarki ya yi prepare din saboda wani aiki sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan hikima ya takallusi gare ya hakura da wannan kudin saboda abin da zai fito wato kenan a gaba ba irin su annabawa da manzanni ba ko a cikin irin zamanin mun nan idan akwai wani responsibility da Allah madaukakin sarki zai dora mutum yakan yi prepare din sa zuwa ga wani wanda duba tarihin shugaban kasar mu na Najeriya ne ya san wani abu shi ke irin wannan ya faru tun daga farkon sa da har ya zuwa yanda ya zo shi yanda ake maganganu akan lamarin sa ta yanda babu ha'inci babu zalunci ba hadama a cikin lamarin rayuwarsa kaga Allah madaukakin sarki ya yi prepare din sa saboda wani muhimmin abu ne kawai ya je shi kasan waje ya kosu ya komi da komi sauran abin da ya rage na kudi ya zo ya dawo gwamnati ba san me zai faru wallahu ta'ala ala to saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi prepare annabi Ibrahim ya nuna masa malakutus samawati wal ardi li yakuna minal muqinin to mu je malam
falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين
الله madaukakin sarki yace annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam falamma janna alayhi al-layl lokacin da dufin dare ya sauka a kansa in an ce janna wato asalin kalmar da aka samu da janna din daga nan aka samu jannatu daga nan aka samu kuma jinnatu daga nan kuma aka samu jinnatu daga nan kuma aka samu duk kalmar da take ta shafi wannan asalin ta kaga jannatu ba aljanna ba aljanna da muke fata mu shiga cikin nan ai asalin ta ta samu ne saboda an kewaye ta tana da tsaro mai tsananin gaske an sha makance ta yanzu ba wanda zai ganta har sai lokacin da aka yi preparing ta jinna kuma na aljani ai shi ma saboda ya an boye shi ne daga aka samu wannan haka kuma junna na garkuwa ko fada kawala kufarin asabir hujjinnatun wa ma huwa illa min jahannama junnatun haka ne yawwa to junna na garkuwa kuma ita ma saboda tana rufe mutum kar a sare shi tana kare dan adam ta lullube shi ta yin da an kawo takobi komai ba zai same shi ba to janna alaihi lailu lokacin da dare ya lulluba a kansa wallahu alam a bisa wancan tarihi da muka karanta shi ne lokacin da yake cikin jijiyarsa ya dan bude ya ga haske to wannan hasken shi ne ya ga wato kenan tauraro wallahu alam ko kuma a lokacin da wannan matsala ta tauhidi za ta same shi saboda akwai maganganu da yawa a kai lokacin da wannan matsala ta tauhidi za ta same shi da daddare sai da ya bari dare yayi ra'a kaukabar sai ya ga wato kenan tauraro qala hadha rabbi sai ya ce wato kenan wannan shine ubangiji na fala ma afala lokacin da tauraro ya fadi qala la uhibbul afilin sai ya ce bana son ubangiji mai bacewa nan galamanta sai sun yi maganganu da daman gaske na farko suka ce ya fadi wannan ne a bisa tsarin yanayin mutanansu tunda mutanansu suna bautawa tauraro suna bautawa rana suna bautawa wata suna bautawa gumaka da sauransu to sai ya je cikin su sai ya ce wannan shine kai na naka Allah ganawa kai ga na naka Allah kai ga sai ya ce ni ma ganawa saboda yana so ya karantar da su darasi don haka bai yadda an bar gurin ba sai da tauraron ya bace sai ce a ina Allah na ne ni ban gaishe ba ai ya bace sai ce ka ban san irin wannan Allah Allah mai bacewa bana san irin wannan Allah la uhibbul afilina to kaga duk wanda yake kewaye da gurin zai ya sa masa wani nazari da wani shakka okay to yanzu in Allah kai dan Allah ka ya bace sai ka ce to yana da matsala gurin wazan jeni kuma bayyana in matsala ta tashe ta same ni gurin wazan jeni kuma shi baya nan wazan roka zan roki abinda baya nan ne kaga ya sa masa shakka a cikin lamarin harkar bautar wato kenan abin nan wasu malamai suka ce a abinda ake nufi dama can a wasu suka ce ya fada ne kafin ilimi ya zo masa na ibada ya yarda cewa wannan shine ubangijinsa daga baya kuma sai ta bayyana masa ya zai bace sai ce a baya san wannan bari ya nemi wani wancan ma baya san wannan bari ya nemi a lokacin da babu tauhidi tattare da shi da wanda ya zo masa wannan riwaya ita tafi kowace rauni saboda malaman tafsiri suka ce a Allah madaukakin sarki bai taba yin wani annabi wanda ya bauta wa gunki ba ballantana annabi Ibrahim a matsayinsa na uban tauhidi gaba daya saboda haka ita tafi kowace rauni ita tafi kowace a barwatsarwa fassara na uku suka ce ya fide shi ne a matsayin istifhami inkari haza rabbi oh tauraro oh wannan ne ubangijin nawa shine ubangijin ka kaga shi bai yadda ba kenan da yaga ya ce kace a wannan ba ubangiji na bane da yaga wata rana yace wannan ne ubangijin nawa kaga wato kenan istifhami ne inkari yana inkari kuma yana wato kenan jan hankalin su akan wannan wai ma'anarsa shine akwai takadiri kenan a haza rabbi yanzu a ga inda kuke faɗan wai wannan shine ubangiji na to saboda haka sai su ce eh shine sai ce sai ce to mu jira mu gani wala ma afalaka la uhibbul ahilina lokacin da tauraro ta fadi sai ce a ni bana san Allah wanda yake wata kenan mai bacewa wallahu ta'ala alam to mu je
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين
تو الله مدوكي سيركي تشي فلما رأى القمر لوكتين ديغا تورارو اي لوكتين ديغا واتا كينانكو وانشان تورارو وانوكم واتا بازغا اي واتا كينان بارزان ya fito fili sai da ya gashi ya fito fili bolo bolo sai zo cikin mutanen nasa ya ce ah wannan shine ubangiji na hada rabbi falama afala lokacin da wata ya bace sai ya ce musu ina ubangiji na ce ai baya ne ya bace sai ya ce kai la in lam yahdini rabbi ya canja wannan magana din da ya sa musu cewa la uhibbul afilina ko bana san ubangiji mai wuce sai ya ce kai idan ubangiji na bai shi da yadda ne ba kenan yana da wani ubangiji la in lam yahdini rabbi in har ubangiji na hakiki bai shiryar da ni ba wallahi la akunanna minal qawmid dallina zan kasance cikin mutane wanda suke batattu kenan masu bautawa ubangijin da yake bacewa su ne batattu ni ko ubangiji na bai gaidin dina ba zan zama a cikin su kaga dumi ta ce oh to kenan mu ne batattun kenan to kenan kaza sa musu da wato kenan alamomi na tambaya nuna musu cewa ashe kenan akwai shiriya akwai bata akwai ubangiji tabbatacce akwai ubangiji da kuma in an bi shi an bata yanzu abin da rage a garin su shine su zanna su nazari to mu wanne ne namu daya wanda mun bi shi mun bata ne ko kuma mai shiriyawar ne to mu je mallam
falamma ra'a shamsa badigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun
Allah madaukakin sarki yace falamma ra'a shamsa lokacin da annabi Ibrahim ya ga rana bazigatan ta bayyana ai zahiratan qala sai yace musu a hadha rabbi wannan shine ubangijin nawa haza akbar wannan shine babban yanzu kenan babu wani babban ubangiji bayan wannan tambaya ne eh wannan shine ubangijin na tunda nace bana son wa'ancin suna bacewa eh to wannan shine babban ubangijin kenan yanzu kun shaida cewa babu wani babba da yafi wannan ko eh haka ne to shikenan fala ma afalat lokacin da wato kenan rana ita ma wato kenan ta bace sai zo cikin sai zauna to ni fa ina rasa Allah na ta bace babban Allah ma gaba daya to kai ka cika damuwa zai ji a kudakuta mi maganin gaskiya ya kawmi ya ku mutane na ni kan gaskiya inni bari'u mimma tushrikuna wannan abin da kuke tare ta Allah da shi dinan ni ba shi daga yau kar kowa ya sake gayyata na a cikin wannan labarin yanzu yana da karantar da su cewa kenan zai yi a bar'anta da wannan allolin da suke riyawan kuma a zauna lafiya idan ya zauna lafiya it means wannan ba za su iya masa komai ba idan ko na gaskiya ne daga lokacin ya kamata a ce ya narke ko ya haukace ko kuma ya fara gudawa yadda hanjinsa zai zagonye da sauransu to saboda haka yace musu daga yau ni ba ku to malamai tafsiri sai suka ce Allah madaukakin sarki yana son dan adam ya fahimtar hujjoji ta hanyar ilimi da kuma hankali kuma kamar yadda yake cewa annaba kunu rabbani na bima kuntum tu'allimuna alkitaba wannan methodology shine annabi Ibrahim ya dauka alaihi salatu wassalam ya rabba mutane daga karamin ilimi ya kai su zuwa babban ilimi kuma Allah madaukakin sarki yana son dan adam kullun yayi amfani akwai abin da ake kira sa kaga ya kawo maganar rabbu haza rabbi ko rabbu kuma mun yi magana akan cewa idan ka an yi maganar uluhiyya to wannan umurni ne amma in kaga an yi maganar rububiyya to wannan daga mataki ne zuwa mataki daga mataki zuwa mataki na reno ne idan Allah madaukakin sarki yana magana akan uluhiyya sarawa zai ce ku yi ko kar ku yi ne wannan yi ne ko amru ne ko nahyu amma in ya zo da maganar rabbu to yakan yi magana ne akan ilimi da za a tada mutane daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki. To yanzu anan Allah madaukaki zai kiyasa dan adam ya kula ya lura ya rabbar da wato kiran hankalinsa dan ya rika riskan abubuwa yana fahimtan abubuwa. Inda Allah madaukaki zai ga dama sai su duma su imani magana ta mutu. Ko kuma da yazo Ibrahim ya ce musu kaza kaza shikenan sai a danne zuciyarsu sai su yadda akan haka. Amma Allah yana son wato kenan ta hanyar tarbiya. Shi yasa ita tarbiya ta sha bamban da uluhiyya. Abinda hukuncin uluhiyya yake ya sha bamban da na rububiyya. Uluhiyya tsakanin Allah da mumini ne, in yayi wannan gashi in yayi wancan gashi. Amma rububiyya ya shafi kowa da kowa, saboda riska ne ta hanyar ilimi mataki mataki. Dauki misali yanzu idan mutum ya amfani da iliminsa, ko musulmi ne ko ba musulmi bane, wajen ganowa wani abu, to wannan abin zai iya amfani da shi. Haka da ko ba haka ba, wannan yana daga cikin dalilan da yasa kasan musulmi muke cin baya, saboda mun takure kwakwalen mu kullu a bangaren uluhiyya, bamu wasa'ata a bangaren rububiyya ba. Don haka shi yasa kafirai sai su gano abu. Kuma min adalillahi anna man ittakaza bil asbabi wajada ila wasala ila al-ghaya. Yanzu a karkashin nan inda muke tana, me yiwa akwai wasu abubuwa da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanada su a lokacin da Allah halicci duniya, ya tsara duk abubuwan cikin ta dan adam ya yi amfani da shi, ya ba shi dama ya zanna ya tunani ya zare ya fito da su. Saboda haka idan kuma yayi zai iya gano abun, kuma zai iya amfanuwa da shi, sawa'un musulmi ne sawa'un ba musulmi bane. Bangaren uluhiyya kuma wannan ko abin da shafi wato kenan ibada, to wannan kuma nan ne inda musulmi yake kasatan. Ina fata mun fahimci wannan. To yanzu Allah madaukakin sarki ya biyo da Annabi Ibrahim ta hanyar su gano da ilimi da fahimta cewa waɗannan allolin ba su da amfani kwata-kwata a gare su, ba su da amfani ko ba su da rana ko ba za su iya komai ba. To shi yasa Allah ya kawo Annabi Ibrahim a wannan lokacin da suke tsananin wannan halin, ya bi da su yanayi yanayi a hankali a hankali, har aka zo matsayin wato kenan bara'a. Inni bari'un mimma tushrikuna, wannan duk gumakan da kuke shirka da su ba ni ba su wanda kuma har duniya. Daga nan kuma kenan ya bayyana da dawarsa a fili, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yana yi a boye, yana yi a boye, a yau aka ce masa fasda bima tu umar, fasda bima tu umar, ai ijhar bima tu umar, ka bayyana kawai a fili. Don haka nan ya daina boyewa kawai, ya fito yana ga mutane komai da komai. Ko da yana buya yana nan masu gadi, aka ce masa a da gai wallahi ya asumi kamar nan nasu. Daga zai ce ma ina masu gadi na Sa'ad ibn Abi Waqqas, kowa tafi gidansa kada a sama ne Allah. Daga yau da awa za a yi ta a fili. Amma kaga ba a fito da ita rana daya, ba za a san sabe fito da ita rana daya waje ba. Annabi Ibrahim a hankali a hankali ya bi. Kenan wannan ya dada tabbatar da mu cewa idan mutun yana kira mutane zuwa ga addini, nan ma baka zuwa ka danna mutane abu a lokaci daya, sai ka bi su mataki mataki har Allah madaukakin sarki yasa akai zuwa ga yanda ya kamata a je. To mu ji Allah rahma.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
الله مبارك يزلك النبي إبراهيم يجي مسلم ني بدن جام أتو كي كابال وان كذا الله لمو إيه تو يا ذاي إن هذا كي يجي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ني لا جيو نافس كنت دفس كاتا زواج وبنجي جنن ديك أجي حالتن سماي دكاسي. Sai saki kawo musu maganar sama da kasa, don ita ce mafi girman abin da za su iya gani a aya a lokacin su kuma yi wato kenan nazari a kansa. Na sallama fuskata zuwa ga Allah madaukakin. Waye sama da kasa? Sama da kasa kam ne ranar da muke bauta tana ina tana sama, tauraron ba tana sama, gumakan fa suna kasa. To duk abin da ya yi su gaba daya, to yanzu ni shi ne zan bauta ba. Ko kun dauki ɗan kucir-kucir kuna bauta ko duk sama da kasan gaba daya wanda ya yi su Allah ne kwara daya. To ni shi na koma zuwa gare shi hanifan, ina mai karkata zuwa gare shi, ai ma'ilan ilaihi, na karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa ma ana minal mushrikin, kuma wanda ga muku duk wannan magana da kuka ji na cewa hazarabi na ma wannan ba aqida ta bace, ni ma ana minal mushrikina, ba na daga cikin matakir masu shirka, ba na daga cikin wanda suke karume a Allah madaukakin sarki. To mu je lokaci. To alhamdulillah zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai. Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa ya ba mu daman kuma aiki da shi abinda muka kuskure Allah mu da kuke sirri gane da mu kuskuren ya ba mu ikon yara kuma yafe mana Allah muna roƙon ka abinda muke karanta wannan ka fayyadar da mu shi ka shirye da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa